Daga nan Washington gunduma Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Haka kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Ko kuma a saurare mu ta hanyar sadarwar internet kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata a voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, yanzu mu alheri Grace Abdu da Sarfilu Hashim Gumel ne muke farin cikin jan ragamar shirin a wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya, shirin da ke tada tsumin jama'a kan harkokin sufuri. Amma kafin nan muna da rahotanni biyu daga Najeriya da suka hada da neman haɗin kan kungiyar ECOWAS da ministan cikin gida Abdulrahman Dambazauye kan harkokin tsaro, sai kuma kama waɗansu mutane 28 da aka yi a jihar Niger biyo bayan wani rikici da ya janyo asarar rai da jikata da dama. Kamar yadda muka saba kowace ranar Talata, za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun jamhuriyar Niger a wannan mako. Sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar wato tarho waya tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Manyan kasashen Afirka uku mafi arziki a nahiyar Najeriya, Afirka ta Kudu da Ghana sun kira jakadun Amurka da ke kasashensu don bayyana musu rashin jin daɗinsu ga kalaman ɓatanci da ake zargin shugaban Amurka Donald Trump da ambatawa a kan kasashen Afirka da wasu kasashe masu tasowa irinsu Haiti da El Salvador. Su ma kasashen Haiti da Botswana sun kira jakadun Amurka da ke nasu kasashen sun bayyana nasu jin takaicin kan wannan maganar maras daɗi da Trump ya faɗa. Shugaban na Amurka ya girgiza mahalarta wani taron da ya a Fadar White House, inda aka ce an ji shi yana cewa, me yasa muke barin waɗannan mutanen ƙasƙantattun ƙasashe suna shigo mana ƙasarmu? Rahotanni sun ce Trump ya bayyana cewa ya fi son ga mutanen ƙasashe irin su Norway suna shigowa Amurka. Ko a kasashen Turai, kasar Norway fitacciya ce saboda kasar Turawa ce farar fata zallansu, yayin da kasashen da Trump ke nuna wulakanci kuma suke na baƙaƙen fata da masu ruwan launin ƙasa-ƙasa. Rahotanni da ke fitowa daga ciki da wajen Amurka na nuna cewa kasashen duniya da ma yanzu suna wa Amurka da shugaban takallo waɗanda suka kama hanyar rungumar aƙidar launin fata. Trump dai ya musanta cewa ya yi wannan kalaman na ɓatanci.
A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da jayayya da wasu 'yan majalisu da sauran mutane da ke mayar da martani kan wannan kalaman ɓatancin da ake alaƙanta shi da shi, wanda ake cewa ya faɗa a lokacin da ya gudanar da taro da 'yan majalisar dokoki a makon da ya gabata kan batun shige da fice. Trump ya ce kwata-kwata Senata Dick Durbin, ɗan jam'iyyar Democrat da ya fara fasa ƙwai game da kalaman na Trump, ya canza salon abin da aka faɗa lokacin da taron da aka gudanar kan shirin DACA, wato shirin samar da kariya ga 'yan yaran da aka shigo da su a Amurka tun suna ƙanana. Lokacin taron da aka gudanar ranar Alhamis a Fadar White House, an fitar da rahoton cewa Trump ya alaƙanta baƙin haure da ke zuwa Amurka daga ƙasashe irin su Haiti da El Salvador da kuma nahiyar Afirka a matsayin ƙasƙantattun ƙasashe. Wakilin gidan jaridar Washington Post Josh Josue, wanda ya fara ba da labarin cewa Trump ya furta wannan kalamin, ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa yanzu muƙaraban Trump a White House sun fara faɗa cewa mai yiwuwa ne Trump ya yi wannan magana, amma ba ainihin wannan kalaman ɓatancin ya furta ba.
A jiya Litinin, ministan harkokin ƙasashen wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce Rasha ba ta goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump kan kiran a sake shata fasalin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da tarkaita shirin nukiliya ƙasar Iran. Ranar Juma'a ne Trump ya ce wannan shi ne karo na ƙarshe da zai janye daga sakawa Iran takunkumin da Amurka ta amince ɗagewa ƙarƙashin yarjejeniyar shekara 2015. Domin baiwa 'yan majalisa da ƙasashen Turai kwanaki 120 su samu hanyar gyara abin da ya kira abubuwan da suka lalace a cikin yarjejeniyar. Lavrov ya faɗi jiya Litinin cewa idan har Trump ya ci gaba da aiwatar da abubuwan da yake barazana ya yi na ficewa da yarjejeniyar, akwai mummunan sakamakon da ka iya biyo baya, tunda ba shakka Iran za ta daina aiki da ka'idojin yarjejeniyar. Amurka da Rasha da Burtaniya da China da Faransa da kuma Jamus su ne suka haɗa kai suka samar da yarjejeniyar domin tabbatar da ganin cewa Iran ba ta ci gaba da shirin nukiliyarta ba. Wajen yin makamai, Iran dai ta nace da cewar shirin nukiliyarta na zaman lafiya ne.
To, labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya ne shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce Turkiya za ta mamaye wata sabon rundunar sojoji 30,000 da Amurka ke marawa baya da aka girke a bakin iyakar Siriya da Kurdawa. Da yake jawabi ta kafar talabijin, shugaba Erdogan ya ce Amurka ta amince da cewa ta kirkiro wannan rundunar ta mayakan 'yan ta'adda a kusa da bakin iyakarmu. Aikinmu ne mu ga cewa lalle mun nutsar da 'yan ta'addar kafin a haife su. Ana ci gaba da samun zaman ɗaɗɗa tsakanin Amurka da Turkiya, inda Erdogan ke ci gaba da tabbatar da cewa dakarun Turkiya a shirye suke a kowane lokaci su yaƙi mayakan rundunar gamin Gambiza Kurdawa da Siriya da ake kira YPK. Jami'an Amurka sun faɗi a ƙarshen makon da ya gabata cewa sabon shirin wani ɓangare ne na yunkurin mayar da hankali kan tsaron iyaka a arewacin Siriya maimakon yaƙi da ƙungiyar IS. Labaran duniya kenan, kuka saurara. Toma da labarin mu faro takon a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda ministan harkokin cikin gida Abdulrahman Dambazo ya kai kokon bara ga jami'an kasashen ECOWAS dangane da harkokin tsaro. Wakiliyarmu Madina Dauda na ɗauki da ci gaban rahoton.
Sakamakon wani bincike na musamman da ta yi, gwamnatin Najeriya ta lura cewa akwai alamun yaduwar ƙananan makamai a hannun al'umma da ke ƙarƙashin ƙasashen ECOWAS, wanda yake taimakawa wajen ƙara hura wutar rikici da ke faruwa tsakanin makiyaya da manoma, wanda a halin yanzu ya mamaye jihohi da dama da ke arewa, har da ma waɗanda ke kudancin ƙasar, wanda idan ba a daƙile shi a yanzu ba zai iya kaiwa ga iyakokin ƙasashen na ECOWAS. Akan haka ne, ministan kula da tsaron cikin gida na Najeriya, Abdulrahman Bello Dambazau, ya gana da manyan jami'ai da ke ofishin ECOWAS da ke birnin tarayya Abuja, inda ya nemi shugabannin ƙasashen ECOWAS da su kawo ɗauki domin a magance al'amarin. Abdulrahman Bello Dambazau shi ne ministan kula da tsaron cikin gida a Najeriya.
Duk wata ƙasa cikin 15 ɗin nan ta ECOWAS suna da wannan matsalar. Saboda haka shi sa muka ga cewa ya kamata a zo a zauna. Akwai protocol da aka yi tun 1978 wanda ya ce ya ba makiyaya dama su ratsa daga ƙasa zuwa ƙasa, amma ya tsara yadda za a bi ƙa'idan abin yadda cewa ba za a samu matsala ba. Amma har yanzu babu wanda ya duba wannan protocol ɗin ya ga cewa wannan tsarin an bi shi yadda ya kamata.
Shi kuwa kwamishina na ECOWAS mai kula da kasuwanci, zirga-zirgar mutane da dukiyoyi Alhaji Lawali Shu'aibu ya bayyana ganawar a matsayin abin da ya dace.
Wannan shawara da ya kawo mun ɗauke ta da hannu biyu, kuma ba tare da ɓata lokaci ba muka ce ya kamata a yi taro na ministrori masu kula da zancen tsaro daga nan zuwa wata ɗaya. Mu kuma kafin a yi wannan taro da ECOWAS da gwamnatin Najeriya sun kafa wani kwamiti wanda ni nake jagorancin shi, wanda zai kumshi jami'ai na ECOWAS da na Free Movement da masu kula da aikin noma da kiwo da masu kula da aikin security. Su ma gwamnatin Najeriya za su bado mutum biyar masu kula da zancen security da zancen noma da Free Movement, musamman mutanen masu kula da immigration. Za mu hala wannan tantamna tun daga GB in Allah ya yarda.
A nasa ra'ayin, ɗaya cikin manyan 'yan kasuwa a Najeriya, Adamu Garba IP Solutions, ya ce yana goyon bayan nada kwamiti da aka yi, inda yake cewa
duniya kasuwanci shi yake haɗa kan mutane. ba wai tara su a wuri daya a sasu a cikin wani boundary a ce ku ɗan ƙasa kaza bane yake hada kan mutane. Kasuwanci shi yake hada kan mutane. Idan gwamnati ta bude hanyar kasuwanci tsakanin mutanen ƙauye da mutanen birni, da mutanen Rivers da mutanen Abuja, da mutanen Kano da mutanen Enugu, babu yanda za a yi wani dan wani wurin ya fara da dan wani wurin, saboda kasuwa na ni ina Enugu akwai abin da nake sayarwa dan Kano, dan Kano akwai abin da yake sayarwa dan Oyo, dan Oyo akwai abin da yake sayarwa dan Benue. Saboda haka babu wani hujja da zai kawo abin da yasa za ku tashi kuna kashe juna.
A yanzu dai ɗan ƙasa za su sa ido a ga yadda yunkurin zai yi matukar taimakawa wajen inganta tsaro, ba ma a Najeriya kadai ba, har da sauran ƙasashen na ECOWAS. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A halin da ake ciki kuma, rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta kama mutane 28 bisa zargin ta da wani rikici da ya yi sanadiyar mutuwar mutum guda da kuma jakata waɗansu 20 da suka haɗa da ɗan sandan kwantar da tarzoma da aka karyawa ƙafa a ƙauyen Guni da ke ƙaramar hukumar Muya. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da cigaban rahoton.
Rikicin da ya barke ne a ƙauyen Guni da ke yankin ƙaramar hukumar Muya, bayan da 'yan ƙungiyar Izala suka buɗe wani babban masallacin Juma'a a garin. ASP ɗan Ina Abubakar shi ne kakakin 'yan sandan jihar Niger.
An kama mutum kusan 28 suna wanda bincike
Shugaban karamar hukumar ta Muya, Honorable Yahuza Muhammad, ya ce tun da farko dai su ne suka bayar da umarnin gina wannan masallaci kamar yadda dokar ƙasa ta tanada.
Na ba ne domin a matsayin na a gonatance, sha ya dace a gina wannan masallaci ko bata dace ba, kuma na ba da approval a gina ta.
Ga dai abin da wasu daga cikin mutanen garin na Guni ke cewa akan wannan al'amari.
To, suna na Mudi Alhassan. Ni ne Chief Imam Central Mosque na Guni, watan limamin 'yan ɗarika. Amma game da maganar masallacin Juma'a, tun farko dama ba ta biyo ta inda ya kamata ba ne. Saboda mene ne?
Yanzu a cikin ba ku yadda ma dai abu da masallacin ba.
To gaskiya ba mu yadda ba, saboda me abin da yasa ba mu yadda ba. Gaskiya muna fargaba har yanzu fa da shoran runa a kaf. Akwai jama'anmu wanda yake wallahi har yanzu ba mu san inda suke ba.
Muhammad Badamasi, wanda aka fi sani da suna Dan Baba, ni ne shugaba na majalisar malamai a cikin garin Guni a bangaren Izala. Iyalanmu, yaranmu, iyayenmu duk gabaki ɗaya sun tarwatse sun bar gidan, wanda hatta magoya baya da muke tare da su ahli sunna na cikin wannan gari yanzu babu wanda ya san inda iyalansa yake mafi akasari daga cikin.
A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce tana kokarin shawo kan al'amarin. Inji Daraktan kula da harkokin addinai na jihar Niger, Dr. Umar Faruk Abdullahi.
To kuma ko yanzu abin da muka nema da su 'yan Izala kenan su yi hakuri, mu za mu bi duk hanyoyin da za mu bi mu tabbatar sun samu masallacinsu, ba hana kowa ya yi addinin shi ba.
A halin da ake ciki kuma, kakakin 'yan sandan jihar Niger ASP ɗan Ina Abubakar ya bayar da tabbacin mutuwar wasu mutane 7 ta hanyar ƙonewa ƙurmus a sakamakon wani mummunan haɗarin mota a kan hanyar Mina zuwa Bidda a ranar Litinin ɗin nan da ta gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kuma haka yake, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Lafiya Ubangiji ma kai nake, lafiya Ubangiji ma kai nake wadege,
lafiya Ubangiji ma kai nake wadege.
Ya Rabbana Ilahi ya gare ka zanta roko, kake biyan bukatu in har na zo da hoko. Ya Rabbi kara kara man dan idi da sako, bibiya wa mai nisa har ta riski bako. Kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko, kumai na sarrafa Allah ce da ni biko. Baitin yabon ba aiki ne ya Ilahi dubi, karka shafa roko na zil jalala hasbi.
ba nisan sa ta ta ce du yana shi kalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri
lafiya uban girma kai nake wa bege
tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai sufa a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi firgitar kuma kane korama a fashi shi ya sauka rayayye duniya a hushe banguri in sara bar arzikin halittu kau da bara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai ne yantu kai na bawo komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gidansa daukai ne bai gamu da tsaki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki raba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da salsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambata kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan fadin da ba kai ba
to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Idan mai saurare bai manta ba, shirin namu na wancan mako ya zo karshe ne da tambayar da Mahmud Kwari yayi wa bakonsa Alhaji Sani Sambo dan Fulani shugaban kungiyar masu manyan motocin da kun kaya ta kasar reshen jihar Kano ta NATO. Cewa mai yasa ba su tinkarin gwamnati akan batun gina inda manyan motoci za su rika hutawa akan manyan hanyoyi wanda rashin hutun ke haddasa hadura akan hanyoyin inda bakon nasa ke cewar sun ankarar da gwamnati akan haka kuma ta gina wasu wurare ɗan kalilan tana kuma shirin gina wasu wuraren a yau shirinmu zai ci gaba da wannan tambayar da wakilinmu Mahmud Kwari yayyana cewar
amma lokacin da kuka bayar wa gwamnati shawara kan cewa ga wuraren da ya kamata a yi tasha-tasha ta dakatawar motocinku da direbobinku misali ba ku bayyana mata yadda ya kamata a tinkari abin bane misali kawai dai wuraren kuka ce ya kamata a yi
a mun bayyana saboda ko a doka da ko a majalisa mun je majalisa ya kai sau uku akan wannan lamuran kuma kowace shiya da jiha suna iyaka kokarinsu mu kaman kaga nan a Kano saboda irin wannan abin ne ma muka shiga jejeniya da gwamnati na wajen wani parking da yake da katsalle wanda wasu matsaloli sun hana wajen ya fara aiki duk da yunkurin da aka yi to irin wannan shi muke yi ba ma tsayawa muna tura amma ita gwamnati din tana da takaitaccen samu abu ne ba boye ba wanda samu yayi kasa tun daga shigowar gwamnati da sauransu so samun nan da yayi kasa sai zamanto aikin da za a iya yi ma yayi kasa
akwai zancen sabuwar dokar sifiri ko kuma kudurin sabuwar dokar sifiri da yake gaban majalisar dokoki ta kasa kun ba da gudunmawa a cikin wurin tayar da daftarin doka nan ne idan haka ne kuma wannan matsaya wani shawarwari kuka bayar kuma ya kuke so ya kasance
yauwa wannan kudurin doka yana tafiya akan abu guda biyu na farko akwai ta hukumar da za ta zamanto tana gyara wannan titunan tana ba da lasis da sauransu sai kuma ɗaya hukumar da za ta tsaya ita ta tsaya akan doka kowa ya tsaya ya bi doka na tsarin da za a zo da shi ina gani in dokar ta karbu kusan wannan hukumar gyara tituna za ta shiga karkashin ɗaya za ta haɗe ta ta zama suna tare. Mun je a kirkiro dokar ba ma ciki, amma a yadda za a yi dokar mun je majalisa, kuma ina ga mu muke fara zuwa wajen zama, kuma mu ne na ƙarshe muke jira.
Wajen karɓar jin ra'ayin jama'a?
Ko ba don komi ba, saboda mu abin a kanmu, saboda mu muke da jari a kan titi. Ko ina ka je za ka jarinmu ne a kan titi. So dole ne mu tsaya mu yi abin da zai kare shi, saboda a tsira da rayuka da dukiya. Duk abin da ya dace mun yi a rubuce, kuma mun je mun yi
baka
da baka. Saboda ba zan manta ba, na ƙarshe ma haɗin gwiwa aka zauna da su da majalisar dattawa da ta wakilai tare aka yi wannan na ƙarshe, hiyarin na ƙarshe. Wanda kuma mun je kuma zama da ake musamman na kan maganar harkar sufuri na shekara-shekara da ake yi da ministry na sufuri, shi ma kullum muna zuwa. Duk abin da ake yi muna zuwa da namu a rubuce, saboda mu aikata ne. Kafin wani a ofis ya rubuta mu mun yi shi experience, mu yayi mana kuma mun kawo shi.
Wai idan zan tambaye ka, tunda ka ce kun shi shiga kun ba da gudunmawa, menene alƙiblar ita wannan ƙudurin doka na a kyautata harkar sufuri a Najeriya? Mai tartibi mai tsina ya sa gaba?
Well, na farko dai shi ne a samu tsaftattun tituna wanda za a rika bin su, masu amfani da titi za su bi su, su hau su lafiya, su sauka lafiya.
Lafiyayyun
tituna. Wannan lafiyayyun tituna ba za su samu ba sai an shigo da wannan yan kasuwar, duk tsarin yana ciki, yadda in abin da yan kasuwa ne za su shigo da yadda za a yi da su da sauransu, inda ya kamata a sa toll gate, inda za a sa, inda ya kamata a sa abin gwada nauyi, saboda rayuwar titin ya rika tsawo, a daina dora musu wanda suka fi. Sai kuma ɗaya ɓangaren inda wa'innan dokokin kuma da za a aiwatar, in ka yi kaza ga abin da za ka yi, in ka yi kaza ga laifin da ka yi ga abin da za ka yi da sauransu. Wannan shi ne wannan abu.
Wannan ne kuma muka datsa aya a hirar wakilinmu Mahmudu Kwari da shugaban kungiyar masu manyan motocin dakon kaya ta ƙasa harshen jihar Kano, Alhaji Sani Sambo dan Fulani. Sai kuma sabon mako za ku ji ƙarshen wannan hirar. Yanzu kuwa a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaida Baba, yanzu kuma ga Suleimani Barma da sharhin jaridun Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lebanon Man, wacce ta bayyana cewa askarawan rundunar sojan musamman da haɗin gwiwar takwarorinsu na ƙasashen waje sun kai samame a ƙauyen Agelal da ke gundumar Arlit, inda suka tayar da hankalin jama'a kafin su damke Ibrahim Alambo da Ahmadu Intidan da Tala Gisa da Adam Musa da Adam Aborak, waɗanda tuni aka garzayo birnin Yamai da su, a ci gaba da farautar tsohon kwamandan ƙungiyar 'yan tawayen MNG Gumar Bidika, wanda ake zargi da safarar miyagun abubuwa kala-kala, in ji Lebanon. Jaridar Lankitar na cewa babban alkali mai shigar da kara da sunan gwamnatin Niger ya kulle wasu mutane da aka aika gidansa su kai masa kyautar mota kilar Hyundai, wacce ta fito daga hannun wani mutumin da bai jima da fitowa daga kurkuku ba da sunan Bailey. A tunaninsa zai ci hancin babban alkali a mayar da shari'a share daya, sai dai kash ba wurin bane, karambanin akuya ta talar da kura har ramunta. Jarir ta ce ya zuwa yanzu an shiga neman wannan mutum ruwa a jallo, yayin da aka sallami waɗannan 'yan aike daga inda suke tsare. Jaridar Le Courrier ta ruwaito cewa iyalin Kanal da Balga Abdullahi sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta gudanar da bincike don gano gaskiyar lamari game da rasuwar wannan hafsan da ya shafe lokaci mai tsawo yana aikin tabbatar da tsaro a ƙasar Cote d'Ivoire kafin a kwantar da shi a babbar asibitin Yamai. Jaridar ta ce abin ya faru ne a ranar 5 ga watan Oktoban 2016, amma har yanzu ba wanda ya san dalilan rasuwar Kanal da Balga, har ma wasu na hasashen guba aka bashi. Mafari kenan da yayar mamacin Aminatu da Balga ta rubuta wa sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres wasiƙa don ganin an gudanar da bincike akan wannan mutuwa da ke ci gaba da ɗaurewa dangin Kanal ɗin kai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, sai kuma kaɗan daga cikin rayu da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya. Soja ga rawa ga yaƙi, askarawan Najeriya, sojojin Najeriya, dole a yaba muku. Wa'anda suka rasu Allah subhanahu wa ta'ala shi jikansu, amin. Ku da kuka saura, Allah ya ba ku damar jajircewa da sadaukar da kai wajen tabbatar da dunkulalliyar ƙasa Najeriya. Ba don Allah ba, ba don ku ba, da tuni maƙiyan ƙasar nan sun shafe ƙasar nan daga taswirar duniya. Yayin gudanar da aiki, ina kira a gare ku da don Allah a bi doka da oda ta hanyar mutunta haƙƙin bil'adama. Duk wanda ya taka doka, doka ta taka shi. Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawan Najeriya.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga Dalokar Gombe. Na an kuɗi sanin sakon ganewa daga sarakuna na Arewa da malamma da masu faɗi a ji, wallahi su hito tsakanin da Allah su faɗi gaskiya har ka tsaro yau ba janar ba ba ɗaya ka saka ma Arewa da sojoji ba. Kowa shina da tashawa, don wallahi inda an hito wadda inyamurai sun ka taɓa yi da ɓarai sun ka sha musu kai, samarai su sun ka bi su tun da gwamnati ne ba a jamina ba. A duk mutum ka asa su a gani Allah ka ba ka san mu mulaya.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amerika. Mai magana ni ne Iliya Abdul Malik Unguri. A yau ina so na yi amfani da wannan dama ne mai kira ga matasan mu akan su rungumi sana'o'in hannu kamar irin su gyaran janareto da wayar ɗin wutar lantarki a bar zaman banza. Kada mu jira gwamnati mu ce dole gwamnati ce ta ba mu aikin gwamnati tukunna za mu yi sana'a. Saboda rashin sana'a yana jefa matasan mu cikin matsaloli na halin rayuwa.
Rayoyin ku masu saurare, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaicen, manyan kasashen Afirka uku mafi arziki a nahiyar Najeriya, Afirka ta Kudu da Ghana sun kira jakadun Amurka da ke a kasashensu don bayyana musu rashin jin daɗinsu da kalaman ɓatanci da ake zargin shugaban Amurka Donald Trump da ambatawa a kan kasashen Afirka da wasu kasashe masu tasowa irinsu Haiti da El Salvador. A halin yanzu kuma, shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da jayayya da wasu 'yan majalisu da sauran mutanen da ke mayar da martani akan waɗannan kalaman ɓatanci da ake alakantawa da shi, wanda ake cewa ya faɗa a lokacin da ya gudanar da taro da 'yan majalisar dokoki a makon da ya gabata akan batun shige da fice. Trump ya ce kwata-kwata Sanata Dickey Durbin na jam'iyyar Democrat da ya fara fasa ƙwai game da kalaman na Trump ya canza salon abin da aka faɗa lokacin taron da aka gudanar a kan shirin daka. Jiya Litinin, ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce Rasha ba ta goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump kan kiran a sake shata fasalin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da taƙaita shirin nukiliyar Iran.
To a gaishe ka da taƙaitaccen labaran, muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muka gabatar da ma ƙari a shafinmu na internet voahausa.com, ko kuma sauraron shirinmu na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA. ko ku yi muhawara a shafinanmu na Facebook da Twitter, za ku kuma iya samun hanyoyin turo mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na internet. Yanzu a madadin Sarfidu da Solomon da kuma injiniya mu Break Burns Alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.